Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da kuma Dalol. Sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa Najeriya ta yanke hukuncin ficewa daga wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa har guda 90 domin rage kashe kuɗaɗen da take yi. Haka kuma gwamnatin jihar Sokoto ta haramta duk wasu ayyukan ƴan kungiyar Shia a faɗin jihar. Za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau za mu so jin ra'ayinku game da shawarar da Najeriya ta yanke na ficewa daga wasu kungiyoyin na ƙasa da ƙasa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Alhamis, wakilan kamfanin Twitter suke ci gaba da ganawa da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da ta dattijan Amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka a bara. Ganawar wacce za a yi cikin sirri ta kurar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon watan nan. Hare alƙawarin gabatarwa wakilan majalisun shaidar tallace-tallacen da Rasha ta yi ta dandalin kusan 300,000 da suka jibanci al'amuran da suke rarraba kawunan Amurkawa da suka hada da siyasa. Ganawar da aka yi da kamfanonin masu fasahar sadarwa an gudanar da su ne cikin sirri, amma kwamitocin majalisun duka biyu suna da niyyar gudanar da zama a bainar jama'a kan amfani da irin waɗannan fasahohi wajen karkata zaben Amurka.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masu ƙungiyoyin ƙwallon zarukan ruga na Amurka da ake kira football a Turanci ba sa son hana 'yan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zangar lokacin da ake rera taken Amurka domin suna tsoron 'yan wasannin nasu. Mr. Trump, wanda ya dage cewa tilas a haramta wannan zanga-zanga a faɗin ƙungiyoyin wasannin, ya ƙara furta haka ne a hira da aka yi da shi a shirin talabijin na tashar Fox da aka nuna a yau Alhamis da safe a Gugan Washington. Shugaban Amurka ya ce wasu masu ƙungiyoyin da ya magana da su suna cikin wani yanayi da ya zama tilasi wani abu. An samu ƙarin 'yan wasan ƙwallon zarukan rugar da suka tsiri wannan ɗabi'a ta durƙusawa lokacin da ake rera taken Amurka domin zanga-zangar nuna rashin amincewa kan wariya da ake nuna wa tsiraru.
Fiye da mutane 12,000 ne a tsibirin Bali da ke ƙasar Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take ƙara ƙaruwa na amon wuta daga tsaunin Agun. Jami'an ƙasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a faɗin tsibirin mai farin jini ga 'yan yawon buɗe ido. Hakanan ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin 30,000 da ke kiwo a da'irar kilomita 12 kusa da tsaunin na Agun. Hukumar agajin gaggawa ta ƙasar a Jumma'ar makon jiya ne ta ƙara mizanin gargaɗin tsaunin Agun ɗin zai fara amon wuta wacce ta fara motsi tun cikin watan Agusta. Rabon da tsaunin ya tada bori tun 1963 inda har ta kashe fiye da mutane 1,000 tsawon shekara tana bori. Galibin sassan ƙasar na Indonesia na kan yankin tekun Pacific da ake yawan fuskantar girgizar ƙasa ko amon wuta da ake kira da'ira ko zobin wuta ko ring of fire da Turanci.
A Jamus, tururuwan mutane sama da miliyan 1 da suke neman mafakar a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da yasa jam'iyyar AFD mai kyamar baki ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben ƙasar da aka gudanar ranar Lahadin ta shige. Gwamnatin ƙasar tana fatan ta kawo goyon bayan da jam'iyyar take samu burki ta wajen ganin bakin sun saje cikin hanzari. A cikin waɗanda suka shiga ƙasar a shekara ta 2015 har da wani ɗan shekaru 24 da haihuwa mai suna Dilshad ɗan Iraki ne daga garin Sinjar. Ya tsire ne lokacin da ƙungiyar ISIS ta mamaye yankin ƙasar bayan ya yi gwagwarmayar neman muhalli na dindindin. Yanzu yana zaune ne a sansanin waɗanda ba su da muhalli. Ya ce bai damu ba da ƙarin ƙarfin da masu ƙyamar baƙin suke ƙara samu a ƙasar.
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce gwamnatinsa ta ƙara daukan matakai na karbar nauyin matakan yaki da wato rundunar sojin Amurka a daidai lokacin da Amurka da Koriya ta Arewa suke barazanar auka juna da yaki. A jawabi ga al'ummar ƙasa albarkacin ranar sojoji karo na 29 a yau Alhamis, shugaban mun ya ce wajen ƙara iko da ƙwarewar ƙasar ta fuskar tsaro hakan zai rage dogaro da take yi kan ƙarfin sojin Amurka. Yin hakan zai ƙara gwada ƙarfinta a yankin kuma ya ƙara hana Koriya ta Arewa kawo mata hari.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla kamar yadda aka ji daga farkon shirin Najeriya ta yanke shawarar ficewa daga wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon yawan kuɗaɗen da take kashewa a hidimomin hakan daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A halin yanzu dai Najeriya na da wakilci a kungiyoyin ƙasa da ƙasa har guda 310 al'amarin da ya jaza mata a basussuka na fiye da dalar Amurka miliyan 120 a duk shekara Najeriya na kashe dala miliyan 70 a ire-iren waɗannan kungiyoyi. Ministar kuɗin Najeriya Kemi Adeosun ta ce Najeriya za ta fice daga kungiyoyi 90 yayin da za ta ci gaba da kasancewa a sauran 220 dan masanin fika Alhaji Bababa Aba ya taɓa shugabantar ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi na ƙasa da ƙasa.
Bari baka misali kaman yanzu na inda ni ne aiki kungiyar haɗin kan kula da riba Niger. Ƙasashe tara ne, Najeriya kuma ita ce kan gaba. Budget da yake tafiyar da wannan wurin rabin sa Najeriya take bayarwa. Idan bamu yi haka ba, ba zai zama muna da ta cewa a yadda ake tafiyar da wannan kogin ba. Kogin da ya taso tun daga Gini ya zo ya fada a Najeriya ne. Yanzu Najeriya da Niger tana da commission tsakanin su biyu. Sannan kuma Najeriya da Niger da Chad suna kuma kungiyar Raya Tafkin Chad. To in ka duba waɗannan abubuwa, wannan kaga karamin misali ne. Sai gani yanzu dole ne ya zama akwai commission tsakanin Niger da Najeriya ita kadai tunda yake muna haduwa a nan ECOWAS, muna haduwa a nan Raya Tafkin Chad, muna haduwa a wajen Raya na kogin Kwala, muna haduwa a ECOWAS yawa ga AU. To sai gani wato akwai abin da ake fita repetition, amma dole ne a tantance a duba wanne ne wanda fita daga cike ba zai mana illa ba.
Ko fitan Najeriya daga waɗannan kungiyoyi ba zai rage mata karsashi a idan kasashen duniya ba? Tambayar kenan da naiwa Dr. Kabiru Dallaji Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello.
Ya danganta da irin kungiyoyin da ita Najeriya za ta fice a cikin su. Akwai waɗanda su suke moran Najeriya ba wai Najeriya take moran su ba. To in Najeriya ta fice daga irin waɗannan kungiyoyin babu wani rashi da za a ce Najeriya ta yi. Sannan wani abu da za ka kula da shi kuma shine yawancin irin waɗannan kungiyoyin ma ba su da wani amfani a ƙasar, ba wanda yake jin su. Za ka shiga kungiya ce da zimman cewa akwai wani amfani da ƴan ƙasan ka za su samu, amma sai ka ga cewa waɗanda kawai suke cikin wannan kungiyar su ne suke amfana da kungiyar, ko kuma delegate da ake ɗauka daga ministry su je taron kawai su samu DTA da kuma kuɗin jirgin su je su kwanta a hotel masu tsada su dawo, babu wani abun da ƙasar ta amfana da shi. So ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba da kashe kuɗi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ada kanmu a firar kanmu sojuna.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da haramta duk wasu ayyukan kungiyar Shi'a a jihar don tabbatar da zaman lafiya a cewar gwamnatin. Wakilin muryar Amurka a Sokoto Murtala Faruk Sanyin na dauke da karin bayani.
Duk da yake dai yunkurin tattaunawa da kwamishinan shari'a na jihar Sokoto barista Suleiman Ibrahim Tsaki ya ci tura, to amma a sanarwar da ya fitar jiya Laraba, gwamnatin jihar ta ce ta haramta ayyukan na 'yan kungiyar Shi'a ne saboda wasu ayyukan nata da ke kokarin kawo tashin hankali a jihar. Sanarwar ta ce an yi hakan ne kuwa domin tabbatar da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. To sai dai tuni da kungiyar ta Shi'a ta kakkausan suka akan dokar wacce suka ce ta tauye 'yancin su na gudanar da addini kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Malam Kasimu Umar Renin Tawaye shine shugaban mabiya aƙidar ta Shi'a a jihar Sokoto.
To yanzu karo ba mu san wani dalili ya taso bana da za a ce an dakatar da 'yan uwa ga tafiyar da al'amuransu da suke na addini wanda gwamnatin jihar Sokoto ta yi yanzu din. Muna mamakin wannan din haka.
Baka ganin watakila gwamnati ta yi haka ne domin gujewa fitina, ganin cewa watakila a iya samun matsaloli idan kuna zagayawa kuna yin wasu waɗannan abubuwan a cikin garin Sokoto inda mutane dama an san kamar sun tsani wannan kungiya din?
To zagayen da muke alhamdulillahi ko bayan fitowar mu daga gidan yar har zuwa yanzu duk tare da jami'an tsaro ne muke. To inda akwai tashi hankali da su ne za su sheda akan wannan. Mu abinda muka lura wasu ne masu ra'ayi na nasu na basu son 'yan uwa.
Akwai wani mataki da za ku ɗauka da wannan sanarwa ta gwamnati?
mataki da zamu dauka shine na harko mu yayata mu duniya akan cewa Sokoto lalle mu kamar an doke mu wato saniyar wari wato kamar ba dauka muna da haƙƙi da mu rayu ba a cikin garin Sokoto kuma mu yi addinin da mun ka fahimta ba wanda kuma ya saba mu tsarin ƙasa a bisa wannan doka da muke ciki ta Najeriya cewa kowa na da dama shi aiwatar da abin da yake ganin shine addini a wuri ne ba tare da ya tsangwama ba kuma ba a tsangwame shi ba.
Sanarwar ta gwamnati dai ta biyo ne bayan wani taron kwamitin tsaro na jihar wanda ya kumshi 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro da masu ruwa da tsakiya sha'anin. Akan haka na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Sokoto DSP Ibrahim Abaras dangane da dokar.
To ka san kamar yadda suka yi magana akan cewa ita gwamnati ba za ta yadda akan ita wannan kungiya yaudaran ta tana tada hankalin jama'a kuma da dukiyoyinsu. So tunda Allah ya aza musu wannan nauyin na kare dukiya da kuma lafiyoyin al'umma, to ba za su yadda da wannan kungiya su tana ta tada hankali suna fannin dama suna cin zarafin al'umma ba.
Amma kungiyar ta yi da awa cewa tana gudanar da ayyukan ta ne ba tare da tsokanar kowa ba.
To a kasa din kuma sakin cewa an ba kowa dama ya addinin sa kuma ya yi kungiyar sa yadda yake so. Ko su ko suka amfana da cewa idan mutum ya kungiyar ta kungiyar ta zarafin al'umma kuma da neman tada hankali kaga ba za a yi barin ta gudanar da wani
Jihar ta Sokoto dai ta sha fama da rikici tsakanin 'yan Shi'a da sauran jama'ar gari da mafi akasarin su Sunni ne, lamarin da a can baya ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gai da Murtala, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayoyinku game da shawarar da Najeriya ta yanke na ficewa daga kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 2022-2055-655.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To mun samu kiran wane ne daga mun samu kiran mu daga Nasarawa, wane ne akan layi daga Nasarawa?
To mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiya jihar Nasarawa tarihin Najeriya.
To Bashir Tela, muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan batun da muke da tonawa a yau?
To alhamdulillah mu dai sai mu ci gaba da addu'a, Allah ya sa hakan shine mafi alheri, don kuwa mu musamman talakawan Najeriya burin mu shine a Najeriya ta dawo haihuwa ta cikin arzikin Najeriya haka. To mu dai muna addu'a Allah ya sa wannan, idan wannan shi ne alheri Allah ya tabbata mana, idan kuma ba shi ne alheri ba Allah ka zabar mana da mafi alheri.
To madalla mun gode kwarai gaske Bashir tare da wannan ra'ayi naka. Ba har yanzu muna Nasarawa, wane ne akan layi?
To alhamdulillah, assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam, da wa yake magana?
To Garba Sale ne, likitan radio na garin Agwagun Domin jihar Nasarawa.
Garba Sale, muna sauraron ka.
To a gaskiya ni na yi farin ciki da na ji labarin cewa Najeriya za ta janye daga cikin kungiyoyin nan, domin duk kungiyar da za ta jawo ba na riba ba, wanda ya kasance har da asara ma akwai ainihin bashi, wanda maimakon a samu ci gaba ciki sai dindin bashi ya tara ma Najeriya. To a gaskiya zan so a ce kungiyar da Najeriya za ta kasance a ciki, wanda zai amfani ita kanta Najeriya da 'yan Najeriya, da kuma zai haɓaka tattalin arzikin Afirka baki ɗaya. Saboda haka ina farin ciki in dai har Najeriya za ta janye ne, domin asaran da take yi to yayi daidai.
To mun gode kwarai da gaske Bashir Sal da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Maradi, Niger. Wane ne akan layi?
Muhammad Kabiru Mati ne.
Muhammad Kabiru, muna sauraron ka.
Yawa, to ni a gani na kamar fitar da Najeriya ta cikin waɗanga kungiyoyin hakika ya dace tunda maki yawa kasashen Afrika musamman ire-iren namu nan kungiyoyin ne suke shiga ido rike babu tunanin abubuwan da ke iya babu tunanin abubuwan da za su iya samu na alheri a kasar su koko wani abu wanda abu suna yin shi ne kamar neman suna don ba tare da wani cikakken dalili ba.
To mun gode kwarai daga sama Kabir da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
To salamu alaikum.
Amin wa alaikum.
Muna tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji, Kaduna, Nigeria.
To Malam Adamu, muna sauraron ka.
Amini a ra'ayin kwarai da gaske yana da kyau ba shakka a duba duk kungiyar da aka san ba za ta kawo ci gaba ga al'ummar Nigeria ba na goyi bayan Nigeria ta fita ciki. Amma idan fa da wasu hanyoyi wanda ake samun ci gaba dangane da ke shigo Nigeria ban goyi bayan a fita ba saboda Burtaniya da ta fita daga kungiyoyin kasashen yankin gashi daga baya tana ta fuska fuskan ya za a yi za ta kare kasar Ingila. To ni shi yasa a lokacin idan aka ce kungiya na haɗin kai da sauran abubuwa to yana da kyau ba shakka a tsaya a takarar nan a ciki. Kuma kullum ana ce mana tattalin arzikin Najeriya ya farfado to wannan bashi ai da ya kamata in dai haka ne a biya wannan bashi mana. Ni nawar ayin kenan a gaskiya ai hatara akan wannan cita gaskiya.
To mun gode da wannan ra'ayi na ka Malam Adamu. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi a Bauchi?
Kuna tare da Usman Abubakar Alhaire.
To Malam Usman, muna sauraron ka.
Wannan ra'ayi na wani shi ne a gaskiya wannan kungiyoyin ba shi da wani amfani wanda ya kamata a ce Najeriya kawai ta fita daga ciki.
To me yasa ka faɗa haka?
Saboda gaskiya kamar yadda aka tsaya za ka ga kawai an tafi jirgi an je an kashe kuɗi a banza an je an dawo ba musamman me yake faruwa ba. Haka wannan shi ne ra'ayi nawa.
To mun gode kwarai da gaskiya wannan ra'ayi naka Malam Usman. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi a Taraba?
Babangida Muhammad Lai Lai ne daga Jalingo, Taraba.
To Malam Babangida, muna sauraron ka.
Lalle mu muna farin ciki da wannan kudiri da gwamnatin Najeriya ta yi nasara daga cikin wannan na fita daga cikin wannan wasu kungiyoyi. Hello?
Muna ina sauraron ka.
Saboda duk abin da zai kawo mana ci gaba a Najeriya mu muna farin ciki da shi kuma muna ba wa Muhammadu Buhari goyon baya a kai da fatan Allah ya taimake shi.
To madalla mun gode kwarai da gaskiya Babangida da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To ra'ayina dai gaskiya ina matukar farin ciki da Najeriya ta kaddara ta janye daga wannan kungiyoyi saboda kungiyoyin kudaden da take kashewa muna ba ta shawari kuma ta dawo ta rungumi kungiyoyi na cikin gida a taimake su a bunƙasa su a ba su kudade su taimaki al'umma. Amma kasashen waje da aka je aka haɗu da kungiyoyi wannan ba daidai bane. Ta dawo ta kula da kungiyoyinmu na cikin gida. Allah taimaki shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari Ayuba Garba Imam Kashin Madaki a jihar Bauchi. Nagode, ku tashi lafiya.
To madalla Malam Ayuba, mun gode mu ma da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Lokoja. Wane ne akan layi a Lokoja?
Alhaji Abubakar ne, Abubakar Musa ne.
To Alhaji Abubakar, muna sauraron ka. Ɗan kashe rediyon ka mana.
To ba laifi, wato kana ji ko Alhaji?
Muna sauraron ka.
Shi wannan shugaban ƙasar nan namu Muhammadu Buhari Allah dai ƙara masa lafiya. Kuma na neman ba da shawara wannan maganan gwamnan Kogi nan namu baya biyan ma'aikata kuɗi.
To malam, yanzu muna magana ne akan Najeriya ficewar Najeriya daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Kana da ra'ayi akan wannan? To bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Sarafil, barka da dare.
Yo, barka dai, wake magana?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan batu da muka ji gwamnatin Najeriya ta yi magana akan fice wannan, babu shakka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Domin mu fatan da muke a ƙasar mu kasance an samu ci gaba da wasu abubuwa, amma ba wai a ta shiga kungiyoyi ana ɗaukar kuɗin 'yan Najeriya, ana barin 'yan Najeriya da yunwa da talauci da fatara ba tare da an gyara abin da ya dace ba. Don haka wannan fitar da 'yan Najeriya ta yi ya yi daidai, kuma muna fatan Allah isa idan aka dawo maimakon a ɗauki wannan kuɗi a kai can ko kuma a ci wasu abubuwa da su a dawo a gyara Najeriya. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Bari mu je Yola. Wane ne akan layi a Yola? Yo, muna sauraron ka. Wane ne akan layi? Ya suna malamu? To muna sauraron ka.
ra'ayi na fitan da Najeriya za ta yi daga
to madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu dauki kiran mu na karshe a nasara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam barka da aiki.
Yawwa sannan ma Shafale, muna sauraron ka.
To a gaskiya ina son jawo hankalin gwamnati namu na Najeriya. Ka san kasan mu Najeriya, maganan cin hanci da rashawa yayi ma kasan nan yawa, kuma har kaman yanzu ana ganin kaman cewan cin hanci da rashawa a wannan kasa namu Najeriya ya wuce bai wuce ba. Amma wannan abin da suka ce za su dagile ko kuma za su rage shi, ya kasance abin da za a rage kudin nan a kawo shi ne a kyautata ma talakawan kasan nan, don a gaskiya bisa billahi talakawa a Najeriya ana jinjiki ana jin wahala.
To madalla mun gode Shafale da wannan, kuma da kiranka muka dakatar da daukan wayar ma a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu ba ku dama domin ku sake kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 5:08. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ke kasar Jamus ta raba gari da mai horar da ƴan wasanta Carlo Ancelotti. Munich ta kori Ancelotti ne bayan ɗan karin kashin da ta sha a hannun kungiyar PSG ta kasar Faransa a wasansu na gasar zakarun Turai a ranar Larabar da ta gabata. Ancelotti ɗan shekaru 58 wanda ya gaji Pep Guardiola a farkon kakar wasannin da ta gabata ya taimaka wa kungiyar ta lashe gasar Bundesliga ta kasar. To amma ta karkare a matakin kwata final na gasar zakarun Turai da kuma matakin kusa da na karshe na gasar kofin kalubalen ka na Jamus. Yanzu haka kuma kungiyar wacce take lashe kofin Bundesliga din shekaru 5 a jere tana ta uku ne a teburin gasar. Mataimakin sa Willy Sagnon shine ya karbi shugabancin kungiyar a zaman rikon kwarya. Shugaban hukumar gudanarwar gasar Premier ta Ingila Richard Scudamo ya shiga ran gadin neman goyon baya a fafutukar daidaita rarraba kuɗaɗen harajin gidan talabijin na fam dubban miliyoyi a tsakanin kungiyoyin kwallon kasar da ke fafata gasar. Hakan ya zo ne kafin gudanar da wani taro da dukkan kungiyoyi 20 da ke fafata gasar a ranar Laraba mai zuwa a birnin London. Shugaban wanda ke fuskantar matsin lamba daga kungiyoyi 6 da suka fi arziki ya gabatar da yunkurin kawo ƙarshe ga rarraba kuɗaɗen da ake samu na watsa wasannin kwallo a gidajen talabijin na kasashe daidai da daidai. Sukudamu ya gabatar da tsarin nasa ga sauran kungiyoyin 14 wanda ya yi tanadin rarraba kashi 35 na kuɗaɗen shigar gwargwadon matsayin kungiyar a gasar. To amma tsarin ya fuskanci turjiya da kalubale. A halin da ake ciki kuma, hukumar kwallon kafar Ingila ta buƙaci hukumar kwallon duniya wato FIFA da ta yi gyara akan badakalar komawar Adrien Silva a kungiyar Leicester City. Kungiyar ta Leicester ta aminta ta sayi ɗan wasan ɗan ƙasar Portugal daga kungiyar Sporting Lisbon akan kuɗi fam miliyan 22 a ranar 31 ga watan Agusta. To amma kuma ta wuce ƙayyadaddun lokacin rufe kasuwar ƴan wasa da daƙiƙu 14, lamarin da ya sa ba a kammala rijistan ɗan wasan akan lokaci ba a hukumar FIFA. Hukumar ta FIFA dai ta riƙe takardun shaidar komawar ɗan wasan, waɗanda idan ba su ba za a yi rijistar sa a matsayin ɗan wasan Leicester ba har sai an koma buɗe kasuwar cefanen ƴan wasa a watan Janairu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga shirhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da suke aiki tare da kawayenta na taron dangi na kokarin murƙushe kungiyar ISIS, jami'an tsaron ƙasar Iraki ta samu ci gaba sosai a kokarin kubutar da ko kuma yantar da yankunan da suke hannun kungiyar ISIS. Da yake magana kwanan nan a Abyal ta ƙasar Iraki, wakilin shugaban ƙasa na musamman akan haɗin gwiwa ya bayyana wannan haɗin kan da ya shiga tarihi tsakanin jami'an tsaron ƙasar Iraki da Kurdish Pamega, da cewa yana da muhimmanci a nasarar da aka samu akan kungiyar ISIS wanda aka kuma sani da Daesh. Mr. Markov ya yi la'akari da namijin kokarin da kawayen nasu suka yi na sadaukar da kai a wannan fada. Peshmerga ta sha wahala sosai inda ta rasa shahidai kusan 2000 a daukacin yakin, yayin da rundunar Iraki ta rasa kila ninki 5 fiye da Peshmerga a cewar sa. Wannan sadaukarwar da Kurdish Peshmerga ta yi wani abu ne da kasar Amurka da ma duniya baki daya suka girmama. Muna mika ta'aziyar mu zuwa ga iyalan shahidan da ma duk wanda ya rasa ransa a bangaren rundunar tsaron Iraki. Jakadan shugaban na musamman Mr. Makhag ya jaddada wannan yaki da ake yi da ISIS da bai kare ba, inda yake nuni da wani fadan da za a gwabza a garin Hawija dake arewacin kasar, inda aka kiyasa daruruwan mayakan ISIS suna rike da garin. Yayi kiran ci gaba da hadin kai tsakanin Peshmerga da rundunar tsaron Iraki don su samu galaba akan rukun da ISIS suka yi ma Hawija cikin dabara. Mr. Makhag ya lura sabanin siyasar da ke tsakanin shugabannin Kurdawa da gwamnatin Iraq, wanda ya hada da shawarar gudanar da zaben raba gardama akan yancin cin gashi kan Kurdawan da aka gabatar da yi a cikin wannan watan. Kasar Amurka bata goyi bayan wannan zaben raba gardama ba. A wata sanarwa ga manema labarai, fadar gwamnatin Amurka ta ce yin zaben raba gardama a yankunan da ke rikicin a kansu na iya zama tsokana da jawo cikas ga harkoki. A saboda haka Amurka ke kira ga gwamnatin yankin Kurdawa ta janye wannan bukata, maimakon haka ta shiga tattaunawa tsakaninta da Allah da kasar Iraq, wanda kasar Amurka ta sha nanatawa cewa a shirye take ta shirye yin shawarwarin. Fadar gwamnatin Amurka ta lura cewa batun gudanar da zaben raba gardama yana dauke hankali daga yunkurin murkushe ISIS da daidaita al'amura a yankunan kasar. Jakadan na musamman ya yi nuni da cewa rundunar tsaron kasar Iraki da Peshmerga sun yi kafada da kafada kamar ƴan uwa wajen kokarin murkushe Daesh. A saboda haka yace yana da muhimmanci a ci gaba da hada kai a maida hankali akan yunkurin murkushe Daesh da kuma tabbatar da an murkushe ta kacokan. Wannan yakin bai kare ba, wannan kuma sako ne mai muhimmanci ga dukkan bangarorin. Wannan shine sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Yawal Hamis aka ci gaba da ko kuma wakilan kamfanin Twitter suka ci gaba da ganawa da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leken asiri a majalisun wakilai da ta dattijan Amurka dangane da bincike da ake gudanarwa kan shishigin Rasha a zaben Amurka a bara. Ganawar wacce aka yi cikin sirri ta kurar aikinsa Facebook shi ma ya yi irin wannan ganawar a farkon watan nan, har ya alƙawarin gabatarwa wakilan majalisun shaidar tallace-tallacen da Rasha ta yi a dandalin kusan 300,000 da suka jibanci al'amura da suke rarraba kawunan Amurkawa. Shugaban na Amurka Donald Trump kuma ya ce masu ƙungiyoyin ƙwallon zarika ruga na Amurka da ake kira football da Turanci ba sa son hana ƴan wasansu durƙusawa a zaman zanga-zangar lokacin da ake rera takin Amurka domin suna tsoron ƴan wasannin nasu. Mr. Trump, wadda ya dage cewa tilas haramta wannan zanga-zanga a fadin ƙungiyoyin wasannin, ya ƙara furta hakan ne a hira da aka yi da shi cikin shirin talabijin na tashar Fox da aka nuna yau Alhamis da safe a gogon nan Washington. Fiye da mutane 12,000 ne a tsibirin Bali da ke Indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take ƙara ƙaruwa na amon wuta daga tsaunin Agung.
Kafin mai sallama, muna taya Alhaji Badar Mai Gwanjo Jimeti Yola jihar Adamawa murnar samun ƙaruwa ta ƴa mace wacce aka raɗawa suna Nabila. Allah ya raya ya sa ta kasance bai wasa ta ƙwarai. To masu sauraron mu da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfil Hashin Gumen nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.